nan Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21, da 25. Masu sauraron ma jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da Alpha Radio Kumasi, sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Talata 24 ga watan Oktoba na shekarar 2017. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Nazir Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanin labarai.
Wani jami'i a Niger da wani mai fashin baki sun ce sai ta yi mazauna ƙauyen da aka kashe sojojin Amurka hudu a nan cikin wannan wata. Babu mamaki idan sun jinkirta su domin ake shirya musu harin kwanton bauna. Babban hafsoshin Amurka, General Joseph Dunford, ya ce akwai buƙatar a gudanar da sahihin bincike cikin hanzari domin iyalan sojoji hudu da aka kashe a Niger din su fahimci gaskiyar abin da ya faru. An saka sunan shugaban China Xi Jinping a kundin tsarin mulkin jam'iyyar kwaminisanci mai mulkin Sin, wanda hakan ya daga matsayinsa zuwa daidai da na Mao Zedong, wanda shine ya kafa kasar Sin mai bin tafarkin kwaminisanci.
A shirinmu na yanzu muna dauke da rahoto akan ranar tunawa da kafa Majalisar Dinkin Duniya shekaru da dama da suka wuce, wato yau ranar 24 ga watan Oktoba. Bayan haka za ku ji ƙarin hasken da kakakin dakarun tsaro na musamman na jihar Plateau ya yi game da wani rikici da ya faru a garin Sof a ƙaramar hukumar Riom jihar Plateau a ƙarshen makon da ya gabata. Muna kuma ɗauke da rahoto akan wani mummunan haɗarin mota da ya faru tsakanin garin Douala da Yaoundé a ƙasar Kamaru. Kamar kowace ranar Talata, yau ma za ku ji shirin noma wanda Sarfila Hashim Gumel ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
Sauraro, barkamu da warhaka. Wani jami'i a Niger da wani mai fashin baki sun ce za ta iya yiwuwa mazauna ƙauyen da aka kashe sojojin Amurka hudu a wannan watan sun jinkirta wa sojojin da yayin da ake yi musu shirin kai musu harin kwanton bauna. An tsare magajin garin ƙauyen na Tonga Tonga mun kaila alasan tun afkuwar harin. Kamar yadda magajin garin Almu Hassan ya ce, wannan na da alamar tabbatar da zargin da ake na hannun mazauna ƙauyen. Jami'an gwamnati da dama sun gasganta kama daga cin. Hakanan, Karimu Suma, wakilin yankin Tallaberi, ya tabbatar da kama daga cin a lokacin da ake muhawara a Majalisar Dokokin Ƙasar kan ƙara wa'adin dokar ta ɓaci a ɓangaren ƙasar da ake fama da rigingimu.
Babban hafsan hafsoshin Amurka, General Joseph Dunford, ya ce akwai buƙatar a gudanar da sahihin bincike cikin hanzari domin iyalan sojoji hudu da aka kashe a Nijar su fahimci gaskiyar abin da ya faru. Janar ɗin na sojan kundin bala Amurka Dunford ya yi magana da manema labarai a jiya Litinin a lokacin da gwamnatin Trump take ƙoƙarin bayyana haƙiƙanin abin da ya faru da kuma dalilin da ya sa hakan ya faru. Dunford ya tabbatar da cewa akwai tambayoyi da yawa da babu amsarsu nan take, kuma hatta hukumar tsaron Pentagon bata san haƙiƙanin me ya faru ba kuma ta yaya. Ya ce za a yi gudanar da binciken ne domin gane kurakurai. Janar ɗin ya ce abin da aka sani shine mayakan yankin da ke da alaka da ISIS sun yi wa dakaran Amurka kwanton bauna. Tambayar da har yanzu ba a san amsar ta ba ita ce me ya dauki dakaran tsawon awa guda kafin su nemi taimako bayan haduwarsu da abokan gaba, wanda hakan ya jawo ƙarin awa guda kafin jiragen yakin Faransa su isa wurin.
Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson yau Talata yana ziyara a Pakistan domin ganawa da shugabannin kasar da kuma jaddada sakon gwamnatin Trump na cewa da akwai su dauki matakin karin matakai akan Taliban da kuma sauran kungiyoyin tsageru da ke kasar. Ya ƙara da cewa dangantakar Amurka da Pakistan za ta dogara ne akan yadda Pakistan ta tunkari wannan matsala, kuma gurin shine a samar da zaman lafiya da daidaito a Pakistan da kuma Afghanistan din. Pakistan ta tabbatar da cewa tana cewa akan Taliban, amma ba ta iya juya kungiyar ko shugabanninta.
An saka sunan shugaban China Xi Jinping a kundin tsarin mulkin jam'iyyar kwaminisanci mai mulkin kasar Sin, wanda hakan ya daga matsayinsa zuwa daidai da na Mao Zedong, wanda shine ya kafa kasar Sin mai bin tafarkin kwaminisanci. Sauyin da aka yi wa tsarin mulkin ya hada da saka manufofin da tunanin Xi Jinping akan kwaminisanci mai sigar China mai la'akari da zamanin yau. Wadda jam'iyyar ta amince da haka a yau Talata yayin da aka kusa rufe taron da ake yi bayan kowace shekara biyar wanda ake yi a Beijing. Wannan shirin ya saka jam'iyyar kwaminisanci akan gaba akan dukan lamarin kasar da harkokin yau da kullum a China, kama daga kan kula da tattalin arziki da kuma tsaro da kuma tarbiyyar gyaran kasar.
To labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Masu fashin baki sun ce Iran da Siriya na ƙara ƙarfafa dangantakarsu ta fuskar tsaro da zai ƙara kusantar da ƙasashen da juna guda biyu. Kamar yadda aka ga shaida a ziyarar baya-bayan nan da babban Hafsa a rundunar mayakan Iran mai kula da harkokin mulki Manjo Janar Muhammad Bagheri ya kai a birnin Damascus. Ƙasashen biyu sun rattaba hannu akan wata yarjejeniyar fahimtar juna inda suka ba da sanarwa akan shirin ƙara haɗa kai. Iran ta kai wannan ziyara ce jim kaɗan bayan da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi gargaɗin cewa bai lamunta ba da kasancewar sojojin Iran a makwabciyar ƙasar Siriya. Masu fashin baki sun ce lokacin ziyarar ya tabbatar da dalilin tattaunawar.
Shugaban Kenya Uhuru Kenyatta ya ce tilas a ci gaba da zaben shugabancin ƙasar da za a yi ranar Alhamis ko da kuwa shugaban 'yan adawa Raila Odinga bai shiga zaben ba. A wani taron kamfe da ya yi a jiya Litinin a wata unguwa a Nairobi, Kenyatta ya ce muna roƙonku ku cikin mutunci da girmamawa mazauna Kayole don Allah ku fito ƙwanku da kwarkwata ku jefa mana ƙuri'a. Alhamis za ta kasance ranar zaben shugaban ƙasa karo na biyu cikin wannan shekarar. Kotun kolin ƙasar ce ta yi watsi da sakamakon zaben da aka yi ranar 8 ga watan Agusta wanda ta ce yana cike da maguɗi. Shugaban 'yan adawa Raila Odinga ya janye daga takarar yana mai cewa hukumar zaben Kenya ta kasa yin garan bawul ga tsarin zaɓe. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yau ranar 24 ga watan Oktoba Majalisar Ɗinkin Duniya ke bikin kafa majalisar tun bayan yaƙin duniya na biyu da kuma duba irin ayyukan da take yi. Kamata ya yi yau ta zama ranar hutu a ƙasashen da ke mambobin majalisar, sai dai ba haka lamarin yake ba. Kowane alfanun majalisar ke da shi a faɗin duniya? Wakilin sashen Hausa Babangida Jibran ya aiko mana da ƙarin bayani.
Ranar 24 ga watan Oktoba kowace shekara dai rana ce da aka ware domin bikin ranar kafa Majalisar Ɗinkin Duniya, kuma kudurin Majalisar Ɗinkin Duniya ya buƙaci ƙasashe mambobi a wannan majalisa da su ayyana yau a matsayin ranar hutu a ƙasashensu. To sai dai kuma ba dukkanin ƙasashen duniyan ne ke bin wannan shawara ba, ce kuwa har da Najeriya. Akasari ma dai 'yan ƙasar da yawa ba su san yau ce ranar da aka ware domin Majalisar Ɗinkin Duniya ba, kamar da wasu daga cikin su suka shaida mani.
Ban san da wannan ranar ba.
To lalle haka ne, gaskiya ban sani ba kan, tunda kaga ana aiki a Najeriya yanzu.
A sakonsa na bana dai domin wannan biki, babban sakataren na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira ga ƙasashen duniya da kuma al'ummomi daban-daban da su haɗa kai domin magance matsalolin da ke tunkarar duniya baki ɗaya. Yana mai cewa matakan magance waɗannan matsaloli na hannun al'umma ne kuma da ƙasashe, don haka kamata yi amfani da su domin magance matsalolin tun kafin lokaci ya ƙure. Ya ce ƙasashen duniya na fuskantar bala'o'i daban-daban, cikuwa hada barazanar yaƙi na nukiliya, abinda kuma bai kamata ba. To ko da yake al'umma da dama dai ba san alfanun wannan rana ba, na tambaye su akwai wani alfanu da Majalisar Ɗinkin Duniya nan ke da shi a irin ayyukan da majalisar ta gudanar tun shekarar 1945 da aka kafa ta, wato bayan yaƙin duniya na biyu.
Zan ce akwai, kuma zan ce babu, saboda wajen sashin tsaro ko kuma siyasa ba ta aiki, amma ita inda muke ganin take da shi amfanin sa, domin mu masu shaurar radio ne muna ji ana cewa Majalisar Ɗinkin Duniya ta kawo taimako idan inda suka samu akasin wajen kamar maganan Boko Haram, zaka ji an ce Majalisar Ɗinkin Duniya ta kawo musu, don idan Najeriya ne za ta kai taimako za ka ga an ce ba kai musu ba, amma suna Majalisar Ɗinkin Duniya ta kawo musu, to shine na san amfanin Majalisar Duniya, amma ba ta wajen wakilcin kasa ba.
To kai kana jin akwai wani alfanu da take da shi ga kasashe masu tasowa musamman Najeriya?
Tana mana kokari dan wani lokaci za ka ga abu ya taso kaman taron da aka yi kwanakin baya da Buhari ya je kaga ya magana batun yaki nan da ake ina ne inda ake kashe musulmai da ina ne yayi batun magana wannan waje kuma in ba kaman shi ba da ya tashi tsaye irin wannan bayani kaga mutane sun yadda da wannan maganan da yayi kuma maganan nan ta shiga zukata mutane sosai kuma ta karbu don haka suna bakin kokari ta wani sashi kuma gaskiya sai dai su kara bincikawa su kara duba abin da ya dace su yi ma jama'a ko ba gaskiya ba.
Bikin da yau dai ya zo ne a daidai lokacin da majalisar ta dinkin duniya har ila yau ta ware ranar 24 ga watan na Oktoba a matsayin ranar wayar da kan al'umma ta amfani da kafofin yada labarai da ake kira World Development Information Day da nufin jawo hankalin al'ummar duniya game da matsalolin da ake fuskanta wajen ci gaban al'umma da kuma hanyoyin da za a bi na haɗa kai da juna domin a gudu tare a kuma tsira tare. Baban Yajibirin Murya Amurka daga Lagos.
Madalla a gaida Babangida Jibril. A ƙarshen makon da ya gabata ne mazauna garin Sop a ƙaramar hukumar Yom da ke jihar Plateau suka yi wata zanga-zanga akan mutuwar wasu mutane biyu. To ko me ya haddasa hasarar rayuka? Za ku ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da Zainab Babaji ta aiko mana.
Rundunar tsaro ta Special Task Force a jihar Plateau ta ce ba a kashe kowane jami'in ta ba a cikin rikicin da ya auku a ƙauyen Sop da ke ƙaramar hukumar Riyam a nan jihar Plateau, sai dai ta tabbatar da mutuwar mutane biyu wasu kuma suka jikkata. A cewar kakakin rundunar tsaron a jihar Plateau Captain Umar Adam, banda tsaron lafiyar jama'a da dukiyoyinsu, haƙƙinsu ne su tallafa wa al'umma da duk wani abin da za su iya amfana da shi. Kan haka ne rundunar ta buƙaci yashe wata rijiya da ta yi shekara 35 ba a amfani da ita, inda a cewar kakakin aka kira wasu matasa biyu aka biya su haƙƙinsu don yasan rijiyar. Da suka shiga cikin rijiyar sai dukansu suka rasu. Lamarin kenan da ya tada zanga-zanga daga jama'ar ƙauyen. Ina gaskiyan cewa jami'an ku kuma sun harbe mutum hudu.
Su waɗanda suka samu rauni da har waɗanda suka yi su kama mutanen su na ƙoƙarin su kwashe bindiga da ke hannun mutanen su. Ƙoƙarin su kuma za su kwashe bindiga ne da nan wajen shi ne sai bi da kali da bindiga dafa shi kuma irin garin kukuwan kallon bindigan shi ma su yi wuri da kuma shi ne sai ya hau mutanen wajen haɓara.
To amma rahotanni sun nuna cewa mutum hudu dai sun mutu wato da wayan biyu da suka rasu a cikin rijiya sun zama shida.
Da mutane biyu shi ne suka rasu a cikin rijiya sai kuma mutum uku wa'anda an harbe su a kamfani kuma a mutum wajen ba su wanda su suna kwanci a asibiti.
To ina gaskiyan cewa kuma jami'an ku guda biyu ko sun mutu ko an kashe su?
A'a babu ba a yi haka ba.
Garin kare al'umma ko kuma taimaka musu sai ka ga wani lokaci ba su da wani ƙwarin gwiwa akan jami'an ku saboda daga abu ya tashi sai ka ga jami'ai su yi amfani da bindiga wajen ji musu rauni. Ba ka ganin kaman wannan yana janyo rashin yarda tsakanin ku da al'umma?
Ai ba wai sun yi amfani da bindiga ba ne a kan tsirrankan, a'a kukuwa suka zo da ƙarfi don ba mutane da yi ba ne.
Kakakin rundunar tsaron STF a jihar Plateau kenan Captain Umar Adam. A bangare guda kuwa na tattauna da wani da aka ji masa raunin harbi da bindiga da ke kwance a asibiti mai suna Danjuma Kaze.
Na je bakin rijiyar ganga mutane suna ta jefan kura rijiyar. Sai na tambaya na ce me ya faru? Shi ne aka gano cewa wai ai sojoji ne sun sa wasu yara su yada musu rijiya. Na farko ya shiga bai fita ba. Na biyu ma ya sake shiga bai fita ba. Duka sun mutu a cikin rijiyar shi ne mutane gari sun kada zanga-zanga kawai sojoji kawai sun fara harbi kawai. To ni na gan a harbi yaro na so muna kokarin gudu don tsoron harbi in ma
Yayin da na isa garin na tarar ba matasa da mata da adda ke saye da sayarwa wa matafiya akan hanya daura da shingen jami'an tsaron inda bayanai ke cewa jami'an sun hana kowa gudanar da kasuwanci kusa da shingen nasu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Madalla a gaida Zainab Babaji. Yanzu kuma bari mu leka kasar Kamaru inda wani mummunan hadarin mota da ya auku akan hanyar zuwa Yawun da ya halaka mutane 20 da sanyin safiyar yau Talata, wasu kuma sun jakkata. Ga rahoton Muhammad Awal Garba daga Kamaru.
Wata motar safa mai dauke da fasinjoji guda 70 a cikin ta ta yi tahumu gama da wata karamar mota a kan hanyar Duwale zuwa Yawunde da sanyin safiyar nan, anda mutane 20 suka riga mu gidan gaskiya waɗanda suka jikkata kuma aka garzaya da su asibitin garin Munyabe domin ba su kulawa ta musamman. A cikin watanni uku da suka gabata dai an rasa sama da mutane 250 a kan wannan hanyar. Na tambayi mai magana da yawun masu aikin sufuri na kasar ta Jamhuriyar Kamaru Alhaji Ismaila ko me ke kawo yawan hatsari a kan hanyoyin kasar ta Jamhuriyar Kamaru.
To madalla Muhammad, game da wannan magana da kabani, abin da ya kamata mutane su gane, zaga cewa mutane na rasa rayukan su dama a hanyar mu. Kar a zargi gwamnati kawai, saboda yanzu da kun aiki da muka sa a gaban mu wanda ya kamata mu magance. Zaka gani wato driver na ainihin motar sufuri ya dawo daga Ali Musali kamar Yawunde, ba za a bar shi ya huta ba, saboda ka'ida nuna cewa ya kamata ya huta hawa kusan 2 ko 5. Daga dawowar shi za a saka mai a mota nan da nan a saka fasinja ya tashi a wani lokacin ya koma, kaga ba tare da ya huta ba. Shi yasa muke samun yawan wato mutane masu mutuwa a kan hanya, saboda direbobi su kansu suna da matsala da gaske. Kuma muna jawo hankalin direbobi, saboda haka direbobi yana kan ainihin wato tuka mota yana da ainihin giya a hannunsa. To idan waɗannan mutane, ina ba ku shawara, mutane na ji na yanzu haka nan, duk wani mota kuka shiga ku ga wato direba na jan mota tare da ainihin giya a hannunsa, to ku sauka daga wannan motar, saboda a lokacin yanayin da yake ciki ba yanayi bane wanda zai isar da mutane, saboda a kowane lokaci ya iya fuskantar wato hatsari kuma duka kurusa rayukanku.
Na sake neman jin ta bakin ministan sufuri na kasar ta Jamhuriyar Kamaru, amma wayarsa ba ta shiga, sai dai na yi kicibis da mai bashi shawara ta fannin sufuri Alhaji Babangida ga abinda ya labarta mini.
A gaskiya hanyoyin kasar mu na da matsaloli sosai, amma muna kokarin gyara. Bayan haka kuma mun sa na'urori na ɗaukan hoto a hanya domin sa direbobi su rage guje-gujensu, amma ko da haka suna ci gaba.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
A gaida Muhammad Awal Garba. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu anan yana ci a ƙarfe 11:18. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki, wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na muryar Amurka zan gabatar. Cikin shirin namu na wannan makon zamu ci gaba ne a tattaunawa da muke da masu ruwa da tsaki kan harkokin noma a Najeriya, inda muke jin dabaru da kuma shawarwari ga manoma da gwamnatoci dan tabbatar da bunƙasar noma a duk faɗin Najeriya da ma sauran ƙasashen yammacin Afirka. Idan ana biye da mu a shirin da ya gabata, wakilin muryar Amurka Hassan Mai na kaina shi ne ya jagoranci zaman tattaunawa wadda ta hada da Malam Musa Labaran Wamba da Alhaji Musa Ibrahim. Ga ci gaban tattaunawar.
Gwamnatin tarayya ina ganin ya kamata ta yi kokari ta shiga karkara ta je kusa da ainihin inda ake noman zunzurutunsa. Ta yi kokari ta fitar da yanayi ingantacce wanda za a kafa ƙananan masana'antu. Waɗannan ƙananan masana'antu za su sarrafa duk nau'in abinda mutanenmu suke nomawa, domin ainihin masana'antun su ɗauki mutane aiki. Sannan kuma waɗannan masana'antun da suka kafa wannan gurin dole suna da abinda Bature yake kira collateral, za su yi ma'amala da manoman ido da ido, sannan in ma gwamnati tana buƙatar wani abu tunda masana'antu ne na gona ko mutane ne kwararru za a ɗauka waɗannan guraren, ina ganin za su fito da shawara ma ingantacciya, ita kanta gwamnati za ta samu sauƙin ɗaukan samfurin yawan mutanen da ya kamata su taimakawa. Sannan kuma ina ganin ita shinkafan nan mu daina la'akari da kan cewa ana shigowa da shinkafa da kasashen waje, shi babban banki yana ganin cewa tunda ana shigowa da ita ta yana asaran daloli saboda muna buƙatar dala a Najeriya, saboda abu ɗaya muka dogara da shi domin samun dala. Akwai abubuwa da yawa waɗanda idan an yi su ba ma ci a Najeriya ba ana fitar da su a waje, kaga citta ana fitar da ita, ridiya ana fitar da shi, tafarnuwa ana fitar da ita, kaga rogon nan ana yin fulawa da shi, ana yin starchi da shi. Sannan auduga din nan za a fito da ainihin maganar nomanta zai samawa mutane aikin yi sama da mutum miliyan 7 idan aka taso da waɗannan kamfanin. Sannan kuma zai toshe ainihin shigowa da tufafi daga kasashen waje da dai sauransu.
Nema kar ka manta ga ƙaro a jihar ta Yobe.
To kaga shi wannan gom Arabic ba ma Yobe kadai ba, Jigawa da Maiduguri, ina ganin akwai lokacin da aka fitar da wannan policy din. Kuma Yobe da kake magana da ita ƙasa ce wanda za ta iya ɗaukan riɗi, ƙasa ce wanda za a iya noman kankana da ita. Babban abin da muke fama da shi shine a ina ne za a je a ajiye waɗannan abubuwan idan an noma su ba za su riɓe ba. Najeriya, manoman Najeriya suna asaran sama da naira biliyan 45 a lalacewa amfanin gona, wanda ya shafi tumatur, wanda ya shafi albasa, wanda ya shafi tarugu, wanda ya shafi kankana da dai sauransu. Saboda haka ina ganin ya kamata gwamnatin tarayya ta zake dantse ta fuskanci wannan abun gadan-gadan, domin noman nan shi ne zai samawa matasanmu kusan kashi 75 cikin 100 na ayi noman nan, tunda yaran nan suna karanta aikin gonan nan. A ƙarfafa su waɗannan malaman gonan nan da suke zuwa suna karanta aikin gona, gwamnatocin jiha da ƙananan hukumomi su ɗauke su aiki, su baza su karkara, su je su koya manomanmu dabarun noma. Kuma gwamnatin tarayya dole fa ta yi aiki, tunda tana da ma'aikatu a kowanne jiha, tana da wakilinta. Saboda haka wakilan jihohin nan su yi ƙoƙari su shiga lunguna, su fito mana da ainihin asalin sahihin manoma, domin kuɗin shi shiga hannun manoma. Idan sun yi kuskure, kaga gwamnati ta san cewa wakilinta ne ya kuskure, ta san matakin da za ta ɗauka a kansa.
Na'am. Malam Musa Labaranwamba, a matsayinka na manomi kuma ɗaya daga cikin shugabanni a ƙungiyoyin manoman nan, idan da misali za a tambaye ka a ce menene matsalar aikin gona a Najeriya ko kuma aikin noma, me za ka ce?
To matsala shi ne suna da yawa. Na farko, ka san shi noma har yanzu muna amfani da iri noma da muka tashi da shi, noma gargajiya din na da shi ake amfani yanzu har yanzu. In ka duba masu noma iri na zamani ba yawa ba ne da su, kaɗan ne daga cikin mutane da suke nan ƙasa masu hali ne suke ta noma iri na zamani. Don saboda ya shafe magana aiki da tractor da kuma ana aiki da processing equipment, to waɗannan duka ya dangata ga iri kuɗi da mutum yake da shi. To dama mu abinda muke ƙoƙarin mu gani in dai gwamnati za ta yi la'akari da shi shine kungiyoyi din nan, akwai kanana da muke ce bayan kungiyoyi na kama masu noma cita, masu noma shinkafa, masu noman masara, akwai cooperative don an rijista nasa da kananan hukumomi din nan a cooperative groups. To in aka yi cooperative group, dama mu kokari da muke gwamnatin za ta ba da loan na taimako manoma ya kasance su ne su ba da garanti na cooperative din nan, su ba da garanti, cross garanti muke kirawa, su ba da cross garanti. In duka ba su cross garanti, ba lallai ba ne a ba su kuɗi. Kayan noma ake so, inda na masu tsarafawa ne, kayan tsarafawa suke so, ba lallai gwamnati ta ba su kuɗi ba. Muna ce a ba su kayan noma. In aka ba su kayan noma kamar tractor, cewa to kowanne group an ba ku tractor koda ɗaya ne a soma, a yi kuma kowanne community ana noma a kowanne community. Muna ba da gaskiya in gwamnati ta yi la'akari da wannan za a bunƙasa noma.
Masu sauraro, sai a biyo mu cikin shirin mako mai zuwa, inda za mu kawo muku kashi na ƙarshe a wannan tattaunawar. Yanzu a madadin baƙin namu, Malam Musa Labaran Wamba da kuma Alhaji Musa Ibrahim, sai kuma wakilin murya Amurka Hassan Mai na kaina wanda ya jagoranci zaman tattaunawar, sai kuma Julie Lazar Gresham wadda ta daidaita mana sauti. Ni Sarfil Hashin Gume da ke cewa a huta lafiya.
Madalla, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito daga Adamu Aliyu Ingulde da kuma Haruna Shu'aibu Danzomo, sun ce assalamu alaikum murya Amurka. Dan Allah ku tambaya mana al'umma Najeriya da suke murna saboda shugaba Buhari ya bada umarnin korar Abdulrashid Maina daga mukamin da aka daura shi. Tambayar mu anan shine, da izinin wa aka nada Maina a wannan mukamin, ko dai da gaske ne akwai makusantan Buhari da suke tsoma baki cikin gwamnati APC? Wannan abin kunya ne, don haka ya kamata masu yi wa jam'iyyar APC makunyar soyayya. Ku sani wannan mataki na shugaba Buhari abun kunya ne, ba abun murna ba. Sai kuma sako daga Usaina Umar Forever da Aisha Usaini Dangote da Halima Haruna Sa'idawa Gashawa, sun ce fatan alheri biyo ya Hausa. Muna jajanta al'ummar kasar Jamhuriyar Niger sakamakon harin da wasu ƴan bindiga suka kai akan jami'an tsaro. Muna fatan Allah ya kiyaye aukuwar nan gaba. Sai kuma sako daga Aliyu Ingulde a Tome mai gyaran keke a kasuwar Dambo'a da kuma Garba Sambiola Gashwa, sun ce muna fatan taron da aka yi a birnin Miyamai don samar da kuɗaɗen baki ɗaya na ƙasashen sadiyawa zai yi tasiri da kuma cimma nasara, sabili da shekarun baya Margai Janar Sani Abasha da Kanal Kaddafi na Libya sun yi yunƙurin hakan amma abin ya ci sutura. Sai kuma sako daga Yusuf M. Ramadan Mai Gwambawa daga jihar Gombe Najeriya, ya ce korar da shugaba Buhari yi wa tsohon director ɗin Fanto ya yi daidai, ganin irin zargin da ake masa a baya da ya wawuce biliyoyin nerori. Muna fatan kotu za ta sake bincike a kansa, idan ba shi da laifi sai ta wanke shi da soso da sabulu. Sai kuma sako daga Rilwan Ibrahim London Wubar jihar Adamawa, ya ce ya kamata gwamnatin ƙasa ta Najeriya ta yi da gaske wajen yaƙi da cin hanci, domin wannan ne farko alƙawarin da aka yi. Da ƙarshe kuma muna sako da hito daga Ahmadu Abasha Mashina Yobe wanda ya ce assalamu alaikum murya Amurka. Hakika yabon goni ya zama dole. Muna jinjina wa rundunar sojojin Najeriya sakamakon nasarorin da take samu na murƙushe ƴan tada ƙaya baya masu kai harhare akan bututun man fetur a yankin Niger Delta ƙarƙashin shirin tabbatar da tsaro a yanki mai taken Kurkuda Ismail.
A gaida Abdulaziz Adile Turu, kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya.
Wani jami'i a Niger da wani mai fashin faki sun ce za ta yi mazauna ƙauyen da aka kashe sojojin Amurka hudu nan a cikin watan nan. Babu mamaki idan sun jinkirta su yayin da ake shirye yi musu harin kwanton ɓauna. An tsare dagacin ƙauyen na Tonga-Tonga mun kai la alasan tun afkuwar harin, kamar yadda magajin garin Almu Alhassan ya ce. Wannan na da alama tabbatar da zargin da ake yi na hannun mazauna ƙauyen. Jami'an gwamnati da dama sun gazganta kama daga cin. Haka nan Karimu Suma, wakilin yankin Tallaberi, ya tabbatar da kama daga cin a lokacin da ake muhawara a majalisar dokokin ƙasar kan ƙara wa'adin dokar ta ɓaci a ɓangaren ƙasar da ke fama da rigingimu. Babban hafsan hafsoshin Amurka Janar Joseph Dunford ya ce akwai buƙatar a gudanar da sahihin bincike cikin hanzari domin iyalan sojoji hudu da aka kashe a Niger su fahimci gaskiyar abin da ya faru. Janar ɗin na sojan Gundumbala Amurka Dunford ya yi magana da manema labarai a jiya Litinin a lokacin da gwamnatin Trump take ƙoƙarin bayyana haƙiƙanin abin da ya faru da kuma dalilan da ya sa hakan ya auku. Dunford ya tabbatar da cewa akwai tambayoyi da yawa da babu amsarsu nan take.
Masu sauraro, a nan za mu dasa aya a shirinmu na yanzu, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Nazar Ahmed Hausawa da ya taya na gabatar da shirin, da Ms. Saida Hamdun da ta haɗa shirin da bada umarni, da injiniya mu Pete, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya, yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.